kara inganta lafiyar su ya sa su cika da imani. Waɗanda duk suke roƙon addu'a, Allah Ubangiji ya biya wa kowa buƙatarsa ta alkhairi. Allah ta'ala ya sada kowa da dukkan alkhairi, ya raba mu da dukkan sharri. Muna karatu cikin suratu Ad-Dukhan, kuma za mu tashi aya ta 11 insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yaqshanna hadha 'adabun 'aleem. Rabbana ksif 'anna al-'adaba inna mu'minun. Anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Thumma tawallaw 'anhu wa qalu mu'allimun إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
نعم. الله تعالى يتشي ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Wannan ci gaba ne da abin da muka ji jiya. Allah ta'ala ya faɗa mana ayoyin da muka karanta jiya cewa shi Allah ta'ala shi ne Ubangijin sammai da ƙasa da kuma abin da ke tsakaninsu, da mutane suna sakankancewa, kuma shi ne abin bautawa wanda ba wani abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai shi yake kashewa, kuma shi yake rayawa, kuma shi ne Ubangijinmu da Ubangijin iyayenmu ma na farko. Amma wannan magana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗarta ga mushrikan Qurayshawa, waɗanda suke kafa hujja da cewa sun tarar da iyayensu suna yin wani addini, don haka su ma akan haka za su tafi. Kuma wannan iyaye da kakannin nan a magana ce da har a nan ma akan samu a mafi yawan lokuta waɗanda suke kafa hujja da iyaye da kakanni, da an yi magana sai su ce haka muka tarar da iyaye da kakanni suna yi. To Allah Ubangiji ya ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya wa duk waɗanda suke da wannan tunanin na cewa iyaye da kakanni suna yi, iyaye da kakanni suna yin abu ba shi ne yake nuna abin yana da kyau ba. A'a, akwai abubuwa da iyaye da kakannu suna yi, amma kuma an tattara an watsar. Amma kawai don wani abu wanda akwai son zuciya a ciki, kuma sai ga an makale da cewa iyaye da kakannu suna yi, sai a bar ake kokarin barin shari'ar musulunci. To gaskiyar magana, abin da iyaye da kakannu suke idan ya dace da shari'ar musulunci, to alhamdulillah sai a bi wannan abin da iyaye da kakannu suke yi. Amma idan abin da iyaye da kakannu suke yi bai dace da musulunci ba, to dole sai dai a tattara a watsar. Mun gane? Yanzu kun ga iyaye da kakannu, da idan aka rasa ruwan sama, ai kowace mace tana sa rigar mijinta, in maharbi ne ta sa kayan harbi, in manomi ne, in ma menene, za a fito ana ta zagayawa iyaye da kakannu kenan, ana ta waka halilu ya ba su ruwa su sha. Haka kaga wannan tamamin ya saba addinin musulunci, dole aka haƙura da shi. Mun gane? Sannan akwai wani wata ma da ake fitowa aje a tsiyayi ruwa ko a famfo guda 7 ne, wannan in aka hada ruwan famfo guda 7 ko rijiya guda 7, ana cewa wannan shine ruwan Alkausara. Haka ne ko? To kaga wannan ma ne iyaye da kakanni ne, amma da aka lura cewa aikin banza ne, kaga da an watsar da shi. So duk abin da bai dace da shari'a ba, to to hakura ake da shi sai a ba abin da shari'a ta zo da shi amma akwai abubuwan alheri masu yawan gaske wanda iyaye da kakannu suka zo mana da shi to wannan kuma ai kamata ya rike shi riko mai kyau iyaye da kakanni suna da zumunci yadda baka tsammani amma kaga yanzu an watsar da wannan iyaye da kakanninmu suna da daukan nauyi amma kaga yanzu kadan ne suke iya daukan nauyi yawa duk wannan din yana daga cikin daukan nauyi din mun fahimci wannan yawa zaka ga mutumin da Allah ta'ala ya hore masa sai ka samu ya dauki ƴaƴan kanninsa da yayyensa da waye duk a gidan kuma suna abin da suka ga dama a gidan kamar gidansu ne kaga wannan iyaye da kakanni a da can iyaye da kakannu za a samu wani dattijo a unguwa kawai ya ce ya hada aure tsakanin wance da wani ba musuma taba yin magana ba amma saboda kimarsa da darajarsa sai a yadda kuma sai ga Allah ta'ala ya sa wa auren albarka iyaye da kakannu duk suna da waɗannan abubuwan masu kyau amma duk sai aka watsar kawai sai aka tsaya yanzu ana bin iyaye da kakannu a makabarta da abin da ya shafi mutuwa da janaza anan kadai ake bin iyaye da kakannu da kai magana sai a ce iyaye da kakannu haka ake mun fahimci wannan amma ga abubuwan da iyaye da kakannin suka yi na a gode musu kuma a kwaikwaye su ba a yi to duk dai wanda zai kafa hujja da cewa iyaye da kakannu to Allah ta'ala ya ce masa ai Allah da aka ce a bautatawa shine ubangijin mu kuma shine ubangijin iyaye da kakannin ma da suka wuce to sai Allah ta'ala ya ce amma duk da haka balhum fi shakkin yal'abun mutane suna cikin shakka yal'abuna kuma suna wasa da sakon da Allah ta'ala ya turo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da shi a madadin su yaqini Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ubangijin sammai da kasa da abin da ke tsakanin su da za ku sakankance to a madadin a sakankance din sai mutane suka ci gaba da zama a cikin shakka yal'abuna kuma suna wasa da shari'ar da Allah ta'ala ya turo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wannan da farko ana magana ne ga mutanen makka sannan na biyu kuma ana magana da dukkanin inda mutanen duniya suke waɗanda za su ji wannan ayar ana karantawa ko ana bayaninta ko wani makamancin wannan to sai Allah ubangiji ya ci gaba da lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukanin mubin ka jira ka sanya ido wa kafirai har zuwa yinin da sama za ta zo da wani hayaki bayyananne wanda a jiya muka tattauna dukkanin abin da malamai suka faɗa akan wannan yinin wannan hayaki yana da ma'ana sun ba shi ma'anoni guda uku duka mun tattauna su a tafsilan to a wannan yinin yaghshan nas idan hayakin nan ya zo zai lullube mutane har mutanen nan ma su rika cewa haza azabun alim wannan yana daga cikin hujjar waɗanda suke ganin hayakin nan zai zo ko ya zo ya ma wuce kuma hayaki ne wanda aka gani a sararin samaniyar makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga garin don ya yaki makka ya ci ta da yaki wato nan da aka je aka yi fathu makka saboda an tafi da sahabbai da sun ba za su gaza da mutum 10,010 wani abu ba 10,012 aƙalla su ne suka raka maki alayhi salatu wasalam fathu makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai fita ya roki Allah ta'ala ala sa mutanen makka su makance su kurumce kuma dangane da fitowarsa ya zama ba za su ankara da cewa ya fito ba ballantana su ɗauki wani mataki har sai ya shigo garin to don haka har sai da ya shigo cikin lardin makka ma sannan ne ma suka ankare cewa gashi nan ya zo kafin su ankara kuma ba kiyaye salatu wassalam tunu ya shigo da shi da rundunarsa to sai ya zama na kura ta turnike sararin samaniyar makka to wannan kurar wasu cikin malamai suka ce ita ce abinda Allah ta'ala yake ishara ga yawma ta'ti as-sama'u bidukanin mubin kamar yadda muka ji a jiya to a wannan yinin waɗanda duk suke maka idan sun ga wannan kurar lokacin da suka ga wannan kurar sun rika cewa haza azabun alim lalle wannan azaba ce mai raɗaɗin gaske to sai suka rika cewa rabbana kashif annal azaba inna mu'minun, ya ubangiji ka yaye mana wannan azaba, lalle zami imani. Wato ya ubangiji ka yaye mana wannan azaba, zami imani. To wannan kuma yana daya daga cikin hujjojin waɗanda suke ganin cewa a dukhanun mubin shine yunwa wanda muka tattauna ajiya, da yunwa ta ishe su mun ji cewa ajiya sun zo sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun roke shi akan yayi roki Allah ya yaye musu wannan azaba. Idan Allah ta'ala ya yaye musu wannan azaba za su yi imani. To a kamar hakan ne Allah ta'ala yake ba mu labari, rabbana kashif annal azaba, suna cewa ya ubangiji ka yaye mana wannan azaba, inna mu'minuna, lalle mu zami imani, mu masu imani idan ka yaye mana wannan azaba. Kamar dai yadda mutanen Annabi Musa alaihi salatu wassalam, idan Allah ya jarrabe su da ɗaya daga cikin jarrabawa da ya musu, za su garzayo gurin Annabi Musa alaihi salatu wassalam su ce ya roƙi Allah ta'ala ya yaye musu wannan masifa, za su yi imani. Amma da zarar Allah Annabi Musa ya roƙi Allah ta'ala ya yaye musu azabar, shikenan kuma sai su warware wancan alƙawarin da suka yi. To haka su ma mushrikan Qurayshawa, wato kobo da kobo haka suka yi. Anna lahumuz zikra, Allah ta'ala ya ce yaushe za su fadaku, ya za a yi su fadaku, waqad ja'ahum rasulun mubin, bayan ku ga manzo nan wanda yake bayyananne mai bayyana dalilai da hujjoji, ya riga ya zo musu, ya zo musu ya musu bayani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wa Qurayshawa ya musu bayani, dukkanin bayanin da zai musu ya musu, basu fadaku ba, basu wa'azantu ba, basu karba abin da yazo musu da shi ba. To yaushe kuma sai da azaba ta zo, sannan za su ce in Allah ta'ala ya yaye musu kuma za su bi Allah, za su bi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya san dama ba za su bi ba, shi yasa yace anna lahumuz zikra, ya za a yi su wa'azantu, ta yaya za su wa'azantu, wa qad ja'ahum rasulun mubin, bayan ku manzo mai bayyana bayani da hujjoji ya riga ya zo musu. Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun, kai daga nan ma sai suka juya masa baya, bayan ya yi musu addu'a, Allah ta'ala ya yaye musu wannan yunwa, Allah ya yaye musu wannan tsanani, amma sai suka juya baya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa qalu, suka rika cewa mu'allamun, ai koya masa akai. Wato wannan duk abin da kaga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yi, suka ce koya masa akai. Majnunun, kuma ma yana da tabin hankali, kaga wannan tace sakariyar da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimta? To anan muna iya mu kalla abu daya. Yanzu Allah ta'ala ya jarrabe su da fahimta ta waɗanda suke ganin cewa yawma ta'ati as-sama'u bidukanin mubin, shine yunwa da Allah ta'ala zai jarrabe su da shi, ko da Allah ubangiji zai jarrabe su da shi. To an jarrabe su da yunwa, sun garzayo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sun roki ya roki, sun nemi ya roki Allah ta'ala ya yaye musu wannan azabar. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi addu'a, Allah ta'ala ya yaye musu wannan addu'a, har ma sun masa alƙawarin za su yi imani idan Allah ta'ala ya yaye musu wannan azabar. To Allah ya yaye azabar, amma ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ba za su yi imani ba. Zai yaye musu azabar, amma fa ba za su yi imani ba, don da za su yi imani, ai da tun dadewa za su yi imani, tun daga Annabi ya zo musu da sako, ya bayyana musu, ya musu bayani duk abin da ya kamata ya musu ya musu, har ya zo musu da mu'ujizoji ma. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun a zaman sa na Makka ai ya zo da mu'ujizoji masu yawan gaske. Mun fahimci wannan, kaga a Makka aka zo da iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar, wato wata ya kece gida biyu, kuma ɗaya ya zama yana gefe ɗaya, ɗaya ya zama yana gefe ɗaya, kuma ba iyaka mutanen Makka bane suka ga wannan watan ya kece, waɗanda duk suke faɗin duniya sun ga wata ya kece a wannan ranar. Haka ma waɗanda suke kewaye ƙauyuka da biranen da suke kewaye da Makka sun ba mutanen Makka labari cewa lalle-lalle wata ya rabe gida biyu. ballantana ma su dauka cewa rufa'i da ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya musu. Kaga wannan ba karamar aya bace. To sannan da sauran mu'jizoji masu yawan gaske da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya je musu da shi, amma duk da haka ba su yi imani ba. To yanzu da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ta'ala ya yaye musu wannan yunwa da suke ciki za su yi imani, Allah ya ce ba za su yi imani ba. Yaushe za su yi imani shine anna lahumuz zikra, yaushe za su wa'azantu, yaushe za su fadaku, wato ba za su fadaku ba, da za su wa'azantu, da za su karbi sakon annabi sallallahu alaihi wasallama, ai annabi ya dade da zuwa cikin su kuma ya musu bayani amma ba su karba ba. Don haka idan ka ce sai ka sa wa Allah ta'ala sharadi sannan za ka bi shi, to gaskiyar magana ba ka da rabo, domin yana cika maka wannan kuma shaidani zai mamaye zuciyarka, ba lalle ne ka iya yi ba. Shi yasa ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kance ya halatta, amma maki alaihi salatu wassalamu baya encouraging mutane su yi bakance, saboda idan ka yi bakance to kamar ka yi signing contract ne da Allah subhanahu wataala, shi zai yi mazama zai yi nasa. To kai kuma idan ba tsoron Allah ne da kai ba, ba lalle ne ka iya yi. Shi yasa ma Allah ya yaba masu imanin gaske, yace yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, suna cika wato bakance alkawari na bakance idan sun yi, don suna tsoron wani yini wanda sharrin wannan yinin mustatir, wato yini ne wanda yake tartsatsi, yana fallatsa, wato yini ne da zaka ga kamar ka tsira, amma an aka binciko wasu abubuwan sai ka ganka dumu-dumu a cikin laifi. To idan ba mai imani ba, ba kowa bane zai bakance Allah ta'ala ya biya masa kuma yayi bakancan, mai imani ne kadai yake yin wannan. Amma da yawa mutane za su yi bakance Allah ta'ala zai biya musu bukatar, amma ba za su yi abin da suka ce ba. Mun gane? Saboda in ka ce sai ka sa wa Allah ta'ala sharadi sannan zaka masa wani abu, to in ba Allah bane ya taimake ka ba za ka iya ba. Sannan idan Allah Ubangiji ya faɗi magana cewa wani ba zai yi imani ba, to fa wannan mutumin ba zai yi imani ba. Mun fahimci wannan? Da sun ga dama da sai su zo su ƙaryata Allah subhanahu wa ta'ala su yi imanin tunda an yaye musu abu. Amma ina Allah Ubangiji ya riga ya san ya lamma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Ko da yaushe ina bada misali da tabayyada, kaga Allah ta'ala ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab, yana da ransa Allah ta'ala ya ce sai ya shiga wuta. Kaga da ya ga dama aida sai musulunta, sai ya ce a Allah ya yi ƙarya ba zai shiga wuta ba tunda ya musulunta, amma bai isa ya musulunta ba tunda Allah ta'ala ya riga ya gama yanke masa hukunci. To a irin wannan ma'aunin kuma da Allah ta'ala ya ce ya yadda da sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallam, kai waye da zaka ce ba zaka yadda da su ba? Ba zaka zo daga baya kana cewa ai sun yi ridda ba, ai sun ci amana annabi sallallahu alaihi wasallam, ai sun yi kaza, ai sun yi kaza. Da Allah ya san za su yi wannan, ba zai ce radiyallahu anhum wa radu anhum ba. Da Allah ba zai ce ulaika hum khairul bariya ba, duk da Allah ta'ala ba zai faɗi wannan ba. Amma ya san mutanen kirki da har su bar duniya mutanen kirki. Shi yasa fa ya kalli waɗanda suka je Badar ma ya ce su yi duk abin da suka ga dama za su shiga aljanna, saboda Allah ya san ba za su daina addinin ba, kwata-kwata ba za su daina addinin. Mun fahimci wannan da kyau. To an roƙan musu Allah ta'ala, kuma Allah ta'ala ya yanke ya janye musu wannan musiba. Amma fatin kafin a yanke musu musibar, Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da duniya cewa anna lahumuz zikra, ya za a yi su wa'azantu, ya za a yi su fadaku, ya za a yi su tuna, su samu tunatarwa. Wa qad ja'ahum rasulun amin, bayan manzo ya riga ya zo musu, kuma manzon wanda yake mubi. To thumma tawalla anhu, bayan ma an yaye musu azabar sai kuma suka juya wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam baya, suka rika kirkira masa kaya suna cewa ai innahu muallamun, wato koya masa akai. In aka ce muallim mai koyarwa, muallam kuma wanda ake koyarwa, mun gane wannan shine implication na wasali. mun gane ko yawa suka ce shi muallamun ne wato koya masa ake wani ne yake can yake koya masa dama Allah ubangiji ya faɗa mana wurare daban daban cewa walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar Allah ya ce mun sani tabbas mun sani za su rika cewa wani mutum ne yake koya masa mun gane saboda an rasa yadda za a yi a zo da zance mai fasaha kamar alkur'ani kuma sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai je makaranta ba bai iya karatu ba bai iya rubutu ba to ya za a yi zo da maganar da ta gagar kowa da aka sai suka ce kai wani ne yake koya masa da aka har a cikin orientalist din nan akwai wani wanda yake ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wai yana da computer a dawa da yata yake zuwa yana lissafa duk abin da yake lissafawa wai sai ya zo ya gaya musu shi da yake mahaukaci ne mun fahimci wannan haka yace ta yi kawai dole annabi yana da wata katuwar computer ne a dawa inda ba wanda ya sani ana yake zuwa su kuma suka ce ai kawai yana da malami ko da dai ba a san malamin ba amma tabbas suka ce kawai yana da malami wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharu suka ce wannan kawai wai kiran ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake kirkirowa kuma yana da wasu waɗanda suke taimaka masa waɗanda suke bashi ideas waɗanda ake haduwa tare da su ana yin abu to a wani guri annabi Allah ta'ala ya ce sun ce fahiya tumla alaihi bukratan wa asilan wai imla'i ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam shifta ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yake sai je gurin malaminsa sai masa shifta sai masa imla'i imla'i shine ana fada ma kana rubutawa sai yake cha dictation ko to suka ce wai irin wannan ake wa ma'aiki alayhi salatu wassalam kaga wannan ai kiran ƙarya ne kuma butulci ne wa ni'imar da Allah ta'ala ya musu kuma butulci ne da irin alƙawarin da suka yi wa annabin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama na cewa in dai aka yaye musu azaban nan to za su yi imani to abin da yafi wannan muni ma suka ce majnunun wai annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tabin hankali mun gane ina ganin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tabin hankali wai wani ne yake koya masa kuma sannan ma yana da tabin hankali kaga wannan shine abin da za su biyo baya da shi to maki alaihi salatu wasalam Allah ya kakkare shi a gurare da yawa cikin alqur'ani cewa lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin wanda suke cewa yana koya masa din ba larabe bane ba shi kuma alqur'ani da larabci kuma aka saukar da shi mubinun kuma su larabawa ne kuma sun kasa zuwa da sura daya sun kasa zuwa da aya goma sun kasa zuwa da aya daya ta kuma har yau an gagara kawowa wani mun gane to kaga wannan ba karamin cin mutunci bane ba to irin wannan cin mutunci shi suka taiwa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suna cewa mahaukaci ne yana da tabin hankali a mafi yawan lokuta idan mutum zai ba Allah subhanahu wa ta'ala da kyau da kyau to sai ka ji wasu suna raba shi da cewa bai da hankali mun gane wannan duniyar idan za ka gudu ka guje ta da kyau to mutane ta za su yi kawai baka da hankali mun fahimci wannan saboda abubuwa da yawa ba daidai suke tafiya ba abubuwa da yawa a birkita suke tafiya abubuwa da yawa a gurɓace suke to idan ka ce sai ka fice gabaki ɗaya to sai ka koma har wasu suna ce maka ma kamar kai mahaukaci ne Allah ta'ala ya kiyaye mu amin amma haka suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa muallamun majnun kana tafiya a gari ana ce maka mahaukaci wannan ba karamin abin tashin hankali ba ne tare da cewa kai kokarin kai kake musu kokari kana ta kokarin ka saita su ka dora su akan hanya amma su tukuicin da za su baka shine su ce maka mahaukaci kuma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai daina ba kaga ashe kenan in kana bin Allah subhanahu wataala in daidan Allah kake yi to ba wani abu da zai saka daina a ce maka mahaukaci a ce maka duk abin da za a gaya ma in daidan Allah kake yi to ba za ka daina ba malamai suka ce in ka ga mutum yana abu sai ya ce ya daina saboda me saboda an bata masa rai ya ce to dama asali ba nan Allah yake amma dama kai da kake don Allah ai dole a bata ma rai ai bata maka rai shine alamar cewa ma aikin ka yana kyau kana ta kyautata mutane amma su kuma abinda suke ga ma maganganu ne wadanda ba su da dadi to karka damu aiki yana kyau Allah ta'ala yana karbar wannan aikin yanzu shedani ne yake zugo su dan su fusata ka kai kuma ka musu gori ko ka ce ka daina shikenan duka aikin ba lalace mun gane wannan don suka ce duk wanda yake gori to fa kamar kare ne zai yi amai kuma ya dawo ya lashe amansa ya laji da amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas har zuwa karshen aya subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan to kana ta musu kuma kai ka sani tsakaninka da Allah kake yi amma sai kaga su response din su kuma ba mai kyau bane jarrabawa ce waye yake sa su rayin wannan shedani dan kawai ka ce ka daina ko ka ce ka musu gori mun fahimta so duk abin da zaka yi dan Allah kawai kai ta yin sa dan Allah karka damu duk wanda zai bata mare ya bata mare ya ce maka mahaukaci a ce maka kana kaza duk bakar magana da za a ga yama a ga yama amma karka fasa wannan abu ka ci gaba da yi Allah ta'ala zai karba kuma zai baka lada domin kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai daina abin da yake yi kullun ƙara gaba ma yake kullun ƙara gaba yake kuma dama haka mutane suke in ka ce wai dan wani ya ce maka mahaukaci sai ka tsaya ka tabbatar masa da cewa kai mai hankali ne to ka samu aiki a duniya mun fahimta duk wanda zai zage ka zai ta zagin ka kai kuma kawai ka ci gaba da tafiyar ka ba ruwanka da shi zai hakura ya daina zai ta zagin ya hakura ya daina an zage shi ma baya cewa komai daga zai kawai ka zama mahaukaci ya ka zama da su mahaukaci kenan mun fahimci wannan to Allah ta'ala ce inna kashiful adhabi qalilan lalle mu zamu yaye musu azaban nan qalilan na dan wani lokaci innakum a'idu wato Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu zamu dan yaye musu azaban nan ta dan wani lokaci amma fa innakum a'idu za ku koma ku ci gaba da abin da kuke Allah ya sani cewa za su koma su ci gaba da kafircin su ba za su yi imanin ba kuma za su koma su ci gaba da wato yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kage da sharri Allah ya sani kuma ya ce a gaya musu ma kuma kaga sai da suka koma din suka yi saboda Allah ta'ala ya alama baina aidihim ma khalfahum ya san gaban su ya san bayan su subhanahu wa ta'ala Allah ya ce yawma nabtushul batshatal kubra a yayin da zamu damke su damka mai girman gaske wannan damka wasu daga cikin malamai suka ce wato ranar badar ne ranar badar shine Allah ta'ala zai damke su damka wadda take mai girman gaske mun fahimci wannan domin ranar badar ai kun ga babu wanda ba a kama ba a cikin su sun fito bataran wa ri'a'an nas mun haka ne ko sun fito da jiji da kai da toroko suka taho har aka ce musu ma to ai tunda dai ayarin mu sun riga sun kubuta ai ba sai mun karasa ba mu dawo gida kawai sai Abu Jahal suka ce a sai mun je kusa da Madina mun yi sansani mun sha giya mun ci mun yi duk abin da ba ga dama saboda Qurayshawa su san cewa mu ba na wasa bane abin fa da ya zo da su kenan to kawai shi kenan sai aka haɗu da Maki alayhi salatu wasalam da su ba tare da shiri ba su Maki alayhi salatu wasalam da sahabbai wataƙila da sun san za a haɗu da su ɗin da ba za su fito ba saboda sun linka su a yawa amma ba shiri wadancan ba su yi tsammanin za su haɗu da su ba su ma sai Annabi sallam ba su yi tsammanin za su haɗu da su ba kawai sai aka haɗu babu zato babu tsammani to tunda fa an haɗu to ai babu yadda za a yi kawai sai dai a buga yaƙi to sai aka buga yaƙi kuma suka kwashi kashin su a hannu duk waɗanda ake ji da su a cikin manyan Qurayshawa duk aka kashe su mutum 70 gaba ɗaya aka kashe su sannan ƴan sauran waɗanda suke da fada a ji duk aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi to shi yasa wasu cikin malamai suka tafi akan cewa a yawma nabtashul batshatul kubra wannan ita ce ranar Badar sannan wasu suna ganin yawma nabtashil batashatal kubra ita ce ranar alkiyama mun gane ranar alkiyama kaga sai zamana yawma ta'ti as-sama'u bidukanin mubin a mahangar wadanda suke ganin cewa alama ta tashin alkiyama ce to yawma nabtashil batashatal kubra sai zamana bayan an je lahira Allah ta'ala zai kama mushrikai kuma kamawa wadda take mai girman gaske Allah ta'ala ya kiyashe mu inna muntaqimun lalle mu masu ramuwar gayya ce Abdullahi dan Mas'ud ya ce yana cikin wadanda suka tafi akan cewa yawma badr kuma wannan muhtamal wato zai iya daukan haka din domin ranar badr sun kwashi kashin sa a hannu an kama su kamawar da ba a taba musu irin wannan kamawar ba ba wanda ya taba cin Qurayshawa gabaɗayan su da yaki irin yadda Ma'ikiya alayhi salatu wassalam ya ci su da yaki a Badar duk inda za su yi yaki sai dai a yi kare jini buri jini amma a ranar aka musu fata-fata aka gama da su aka rage musu ƙarfi matuƙar gaske to amma wasu suna ganin cewa ranar alkiyama ne kuma Ibn Kathir ya ce wa zahiru anna zalika yawm alkiyama zahirin an nabtashul batashatal kubra wannan ranar alkiyama ne ko da yake da yawmal wato ranar badar ita ma dai an sha wahala Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da gare su yace Ibn Mas'ud al-batashatul kubra yawm badar wa ana aqul hiya yawm alqiyama yace Abdullahi dan Mas'ud yace yawma nabtashul batashatul kubra shine ranar badar amma ni inji Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas na ce wannan tana nufin ranar alqiyama to kuma kowanne a cikin sa a sauraci ne mun gane kowanne a cikinsu wato karansa ya kai tsaye ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullahi dan Mas'ud duk wanda yake so ya ji alqur'ani gabban bariyan to ya ji shi a bakin Abdullahi dan Mas'ud mun fahimta ya ji shi a bakin Abdullahi dan Mas'ud yace ya koyi surori sama da 70 a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zauna ya karantar ya zauna ya bi sayyidina Ali Kufa ya je ya zauna ya karantar shi yasa Kufa tun a wancan lokacin ta zama wato guri ne na ilimi sosai saboda manyan masu ilimi ne suka sauka a gurin ga sa Abdullahi dan Mas'ud din ga Ali dan Abi Talib gaba ɗaya ma yana gurin mun gane sannan daga baya sayyidina Uthman ya dawo da shi Madina dan ya zama yana kusa da shi radiyallahu ta'ala anhu anan ya rasu to ya zauna ya karantar da mutane addini da tafsiri ya karantar da mutane addini da hadisi da komai da komai don haka hamshakin malamin tafsiri ne a cikin sahabban Ma'ikiya alayhi salatu wassalam mun fahimta an kai lokacin da yake cewa inda ya san akwai wani wanda ya fi shi sanin alqur'ani a fadin duniyar nan kuma inda yake din wato raƙumi zai iya zuwa gurin yace da ya haura kuma ya je ya same shi ya karo ilimi amma a lokacinsa babu wanda ya kai shi sanin alqur'ani mun fahimce nan to shi kuma Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne masa addu'a yace da shi Allahumma faqihu fid din wa allimhu at-ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini sannan ka sanar da shi wato ilimin fassara alqur'ani da haka kenan ita ma wannan ayat ce muhtamal ko zai za ta iya amfani akan yakin badar hujjar mu shine Abdullahi dan Mas'ud sannan za ta iya zama ranar alkiyama hujjar mu shine Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma to sannan a wannan maganar za mu ga wato yadda ake yin sabani mun gane ga yadda ake yin sabani in aka tashi yin sabani ba da cin mutunci ake yin sabani mun fahimci wannan ba da cin mutunci ake yin sabani ba kaga shi da zai faɗi ra'ayinsa har sai da ya kawo ra'ayin wanda ma ya girme shi ya ce ga ra'ayin wani ni kuma ga ra'ayi anan kaga ba wani cin mutunci ko in mutum ya yi ba daidai ba to ainihin ba daidai din ba za ka gyara ba ruwanka da mutuncinsa ba ruwanka da kimarsa ba ruwanka da wannan shi ne abin da ke ba mu wahala yanzu kawai wai zaka ba mutun raddi kuma sai ka bige da cin mutuncin sa shi yasa har yanzu ba mu iya raddi ba ma shi yasa ma mu ba ma yi kwata kwata ba ruwan mu da wani raddi mun gane mu fahimci wannan din ba ya fi tukunna kafin mu zo mu kama raddarar dan da baki Allah ya ganar da mu now inna muntaqimun ko lalle mu masu wato intiƙami ne intiƙami shine ramuwar gayya a maka abu ba daidai ba kai kuma ka dauki fansa wato mu masu daukan fansa ne to wannan mun tattauna har a baya saboda mun buta kan wannan lafazin muntaqimun a gurare da yawa cewa da makirci da intiƙami ba a siffata Allah ta'ala da su mujarradin su sai dai a hada su a yi izafar su cewa duk wanda Allah ya yawa Allah ta'ala ba daidai ba to Allah yana iya masa intiƙami amma baya cikin sunan Allah ta'ala al-muntaqim mun gane baya cikin sunayensa saboda ba suna bane na kamala mun gane yana zama na kamala in an maka karama to sai zamanin da yake da kamala so ba suna bane wanda yake mujarrad mun fahimci wannan kaman makirci ne wayamkuruna wayamkurullah to ba za ka ce daga cikin sunayen Allah akwai almakiru ba ba za a kira Allah ta'ala da wannan saboda ba suna bane na yabo mun fahimta mai ramuwar gayya ba suna bane na yabo so shi kuma sunayen Allah ta'ala kammalallu ne sunaye ne na kamala amma fa duk wanda yawa Allah ta'ala makirci Allah zai iya ramawa yana da tsaka da zai iya rama makircin da aka masa kuma duk wanda ya yi masa ba daidai ba yana iya daukan fansa a kansa subhanahu wataala na'am
walaqad fatanna qablahum qawm fir'aun wa ja'ahum rasulun karim ala addu
Allah ta'ala ce wa laqad fatanna qablahum qaum fir'auna kafin su mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai mun jarrabi mutanen fir'aun kafin wadannan mushrikan da suka rayu da maki alaihi salatu wassalam wadanda idan matsala ta taso za su je gurin sa su nemi ya kawo musu agaji idan ya ba su agajin kuma su koma su bige da zagin sa da cin mutuncin sa to kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ai an jarrabi mutanen fir'aun walaqad fatanna qablahum qaum fir'aun kafin su mun jarraba mutanen fir'auna waja'ahum rasulun karim kuma wani manzo mai karamci ya je musu shine annabi Musa alaihi salatu wassalam shine manzon da Allah ta'ala ya tura wa mutanen fir'auna da shi kansa ma fir'auna an addu ilayya ibadallah da yazo ɗaya daga cikin sakonnin annabi Musa alayhi salatu wassalam shine a bashi wato bayin Allah suwaye bayin Allah sune banu Isra'il mun gane asalin banu Isra'il annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yana da ɗa Ishaq annabi Ishaq shine ya haifi annabi Yaqub to Yaqub shine Isra'il mun gane shine Isra'il to kuma kun ga annabi Yaqub yana da ƴaƴa guda 12 wanda aka bude a suratu Yusuf da su yace yayi mafarki ya ga ashara inni raitu ahada ashara kawkaban wash-shamsu wal-qamar ra'aytuhum li sajidin yace ya ga taurari guda 11 to ai ɗayan shine ɗayan in ka hada da shi annabi Yusuf din sun zama taurari nawa 12 wash-shamsu wal-qamar da mahaifinsa da mahaifinsa ra'aytuhum li sajidin naga suna ranƙafawa suna gaishe ni ba wai suna mun sujada ba kuma ka dauka ma sujada ce menene su a zamanin su an yadda ai sujada amma yanzu ba za ka zo ka ce ai an yi wa annabi Yusuf sujada ba da aka kai waka malamin ka sujada sai mu ce ka zama arni kai tsaye kawai ba wani jin islami ma ka zama arni don ba wanda ake wa sujada sai Allah ta'ala mun fahimta yawa to kaga waɗannan 12 su ake kira da banu Isra'il asalin su ba a Masar suke ba mun gane wannan ba a Masar suke ba ko dai a Yaman suke ko wani guri to sai dalili yasa kun ga aka dauki Annabi Yusuf aka je aka sayar da shi ko a je na a sayar da shi har ya taho gurin sarkin Misra ko wani minista ko wani sarki a Misra to wannan dalilin da yasa aka bashi minista ya zama babban mutum yasa suka tarkato gaba daya suka dawo Masar yanzu kaga banu Isra'ila sun dawo ina Masar kuma suna da martaba to aiko da suka dawo sai Allah ya musu albarka suke ta yawan aihuwa suke ta haihuwa kankace mai wannan sun yawa to kuma sai kuma ɗan dabo da matsafa da sauransu suke tsorata sarakunan Masar cewa daga cikin banu Isra'ilan nan za a samu wani wanda zai zo ya kawo ƙarshen mulkinsu mun fahimta duk Fir'auna da ya zo sai an tsorata shi da wannan sai Fir'auna na Annabi Musa shi da ya zo shi ne ya fara ɗaukan mataki cewa to yanzu ya za a yi abinda za a yi kawai shi ne a kashe 'ya'yan maza duk wani namiji da aka haifa a kashe shi sannan duk wata mace da aka haifa sai a bar ta to shi ne kuma aka ɗauki wannan matakin ake ta kashe mazajen duk inda aka yi haihuwa duk wanda take da ciki an san tana da ciki kuma ana bibiyar ta da ta haihu za a san namiji ta haifa ko mace in mace ce shi kenan ta sha in namiji ne za a kama shi a yanka shi a gurin ba wani ɓata lokaci amma duk da haka sai Allah ta'ala ya subutar da Annabi Musa alaihi salatu wassalam mun gane Annabi Musa shine yazo ya kawo ƙarshen mulkin Fir'auna kamar yadda anan ma Allah ta'ala zai gaya mana to waɗannan banu Isra'il din sune Fir'auna yake azabtarwa kuma kun ji irin azabtar da wanda yake musu Allah ya faɗa mana irin azabtar wanda yake musu a gurare da yawan gaske saƙonsu na farko ma da shi da Harun da suka je ga Fir'auna ta suka yi fa'atiyahu faqula lahu inna rasula rabbika fa arsil ma'ana banu Isra'il mu ɗan aikin ubangijinka ne da aka ka bamu banu Isra'il ka sallama mana su ka daina azabtar da su a wani guri Allah ta'ala ya ta faɗa cewa suna cewa wala tu'azzibuhum ka daina azabtar da su ka bamu su inni lakum rasulun mubin a nan gurin Annabi Musa alayhi salatu wassalam yace da su ni manzo ne a gare ku kuma mai bayyana muku hujjoji karara waɗanda za su gamsar da ku cewa ni ɗan aikin Allah ne subhanahu wataala kuma wa Allah ta'alu alallah sannan kada ku yi wa Allah ta'ala girman kai kar ku yi wa Allah ta'ala shishigi mun fahimci wannan wato ka rika yi wa kar ku daina yi wa Allah ta'ala shishigi akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wanda yake nuna ba a son yi wa Allah ta'ala shishigi yace cikin banu Isra'il ko cikin al'ummar da suka riga mu zuwa an samu wani mutumin kirki da bai bin Allah subhanahu wataala sai kawai aka samu wani ya aikata wani laifi ko dai kuskure ne na kisa ko kuma zina ce ko wani makamancin wannan sai kawai wannan bawan Allah ya ce wani Allah ba zai gafarta masa ba sai Allah ta'ala ya ce ya yi wa annabin zamanin wahayi cewa manin lazi ya ta'ala aliyya waye yake min irin wannan shishige har ka buɗe baki ka ce ba zan gafarta wa wani ba to aje a gaya masa na gafarta masa shi kuma na tsine masa albarka wuta zai shiga duk sallar tasa da yake mun fahimta ba a yi wa Allah ta'ala shishigi ba a yi masa shishigi in kaga wani yana abin da yake yi ka masa wa'azi ka masa addu'a kai kuma ka roki Allah ta'ala ya kare ka da kai da ƴaƴanka da zuriyarka kar su fada wani amma kar ka je ka ce ya Allah ba zai gafarta masa ba saboda gafara ai ba taka bace ba ta Allah ce kuma a ina kuka yi da Allah ta'ala ba zai gafarta masa ba zai iya gafarta masa in Allah ubangiji ya ce ya gafarta masa menene kai me ka rasa ba abin da ka rasa ba mun gane to ba a so mutun ya rika yi wa Allah ta'ala shishigi ka rika wucewa kana yankewa mutane hukunci haka kawai ka ga wani ne yin ba daidai ba na farko ka masa nasiha daga kai sai shi na biyu ka rika masa addu'a a sirrace ba tare da ya sani ba na uku ka rika yi wa kanka addu'a Allah ta'ala ya kare ka daga afkawa cikin wannan abu da kai da zuriyarka da ganginka da ƴan uwanka da abokanka da dukkanin su shikenan in Allah ta'ala ya sa bai daina ba ya mutu wannan tsakaninsa da Allah ne abin da yake in shirka ce to wannan dama mu Allah ya ce in mutum ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta masa amma idan abin da yake ba shirka bace to tana iya yi wa Allah ta'ala ya gafarta masa mun gane tana iya yi wa Allah ubangiji ya masa azaba daga baya ya gafarta masa dan duk wanda yake da imani kamar misqala zarratin ba zai dawama a wuta ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi yasa a wutacen ma akwai wutacen da za ta zo wutar da ta zama ba kowa a ciki duk an yanta na cikin ma gaba daya mun gane to me ka rasa dan kowa ya fito daga wuta ba fa abin da ka rasa kuma in an fito da kowa ma daga wuta an sa sa aljanna aljannar sai ta yi mana yawa gaba daya ma sai Allah ya yi wasu halittu ma sannan an cike aljannar da su saboda girman aljanna ne duka ma ba za mu iya cika aljannar ba in kowa an bashi gidansa kamar duniya sau bakwai to ba za a iya cika aljanna ba har da wutar ma da za a fito da su duk a shigo da su duk ba za a iya ba za a iya cika aljanna ba tana da girman gaske mun fahimta to ba a yi wa Allah ta'ala shishigi kuma wannan saƙo ne da annabi Musa a.s.w. yake gaya wa fir'auna da mutanensa Allah ta'alu alallah inni atikum bisultanin mubin lalle na zo muku da dalili bayyananne kuwa wanda yake tabbatar da cewa shi Allah ne ya turo shi waɗannan dalilan ba da daɗewa ba ai mun tattauna akan su ko akwai hannu akwai sanda akwai da sauran ayoyi da Allah ta'ala ya bashi wanda in ba wanda Allah ta'ala ya turo ba ba wanda yake da ikon da zai zo da wannan wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum alla tarjumun kuma ina neman tsarin ubangiji na kuma ubangijinku kar ku jefe ni mun gane wato kar ku jefe ni kar ku mun wulakanci kar ku doke ni kar ku mun komai wa'azi ne dai in kun karba in ba ku karba ba to kar ku cutar da ni shine ma yake cewa wa illam tu'minu li fa'tazilun in ba ku yi imani da ni ba to kawai ku kyale ni ku rabu da ni ba sai kun cutar da ni ba mun fahimta menene kai wa'azi tunda kai wa'azi ka karantar kai wa'azi in mutum ba zai karba ba dan me zai zage ka bai kamata ya zage ka ba ko ballanta na haye cutar da kai yace idan ba ku yi imani da ni ba to kar ku cutar da ni a nan gurin kaga abu biyu ne a yake nema a gurin su na farko in ba za su yi imani da shi ba kada su cutar da shi sannan kuma ya yi ta roƙon Allah ta'ala cewa kar su cutar da shi su jefe shi ko su yi ƙoƙarin kashe shi amma daga ƙarshe dai ƙoƙarin kashe da shirin suka so su mun fahimci wannan da haka idan muka zo gobe insha Allah sai mu ji yadda Allah ta'ala ya sa suka warware wannan alƙawari suka biyo annabi Musa a.s. kuma Allah ta'ala ya halaka su gabaki daya domin duk wanda ya yi wa Allah ta'ala shishigi ko yake taka yake karye dokokin Allah subhanahu wata'ala ko yake yi wa shari'ar Allah ta'ala karin tsaye to Allah ubangiji a kwana a tashi zai gama da shi kuma don babu wani wanda ya yi wa Allah ta'ala irin wannan Allah ubangiji ya kyale shi da haka duk wanda yake ganin zai iya ga fili ga mai doki Allah ubangiji ya gafarta mana a malamin da ya shi akwai abokin mu da ya rasu yau, Allah Ubangiji ya gafarta masa.
Akwai Bashari Abba, Abba Sharif. Sharif Gurgu dan Acaba. Ya je Lagos neman kuɗi kuma daga can ajali yayi ya rasu. Dazu aka zo da shi aka yi masa aka yi janaza. Allah Ubangiji ya gafarta masa. Allah ya ji kansa. Akwai kuma mahaifiyar wasu daga cikin waɗanda muke tare da su ta rasu, matar Malalawun Lala, ita ma ta rasu. Allah Ubangiji ya gafarta mata, ya gafarta masa. Allah Ubangiji ya ji kansu gaba ɗaya. Sannan ran Litinin za mu je prison insha Allah. Ranar Litinin za mu je prison da ƙarfe 10 ko 11, to 10 ƙarfe 10 ranar Litinin za mu je insha Allah, kuma za mu sanar da time din ranar Talata insha Allah ko ranar Ladi. Now ya ana ta karba ko Allah ba da ikon ce za mu sanar ranar Lahadi. Eh, ranar Lahadi ba ran Talata ba. Za mu sanar ranar Lahadi.
اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. وتب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.